This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. A Niger, za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko Fara'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwa ta internet voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Sarfila Hashin Gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Aiwa na tafi da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya mai karantawa Sahabo Imam Aliyu. A daren jiya ko kuma mu ce yaradin mutane da suka halaka sakamakon tagwayen bama-bamai da suka tashi a wani gangamin neman zaman lafiya a birnin Ankara, babban birnin kasar Turkiya, yanzu ya haura zuwa mutum 95. A daren jiya ne gwamnatin kasar ta ba da wannan ƙari. Wasu kusan metan kuma sun jikkata. Hukumomin fannin kiwon lafiya sun ce sai ta yi wannan adadi ya karu cikin kwanaki masu zuwa domin ganin yadda wasu jikkatar su ta yi tsanani suna raina hannun Allah. Fashe-fashen sun auku ne kusa da wata kofar fita tashar Dogo da ke gundumar Ulus a Ankara, watakil da zummar su haddasa mummunan hasarar rayuka tsakanin waɗanda suka halarci gangamin da ƙungiyoyin kwadago da kuma na fararen hula suka shirya. An samu rudani da imauta inda aka kai harin. Rahotanni suka ce gawarwaki ne suke zubi ta ko ta ina da tufafi da tutoci ruwan dora alamar kungiyar masu ra'ayin Kurdawa. Masu fashin baki suna zaton wannan aikin kungiyar ISIS ne ko kuma wata kungiya mai kishin ƙasa a can Turkiya wacce take adawa da kungiyar PKK da aka haramta a Turkiya. Babu wata kungiya daidai yanzu ta fito nan da nan ta dauki alhakin kai wannan hari. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya kira farmakin da cewa mummunan hari ne da aka auna kan haɗin kan ƙasar da zaman lafiyarta. Ya soke dukkan ayyuka da suke gaban sa domin maida hankali kan tsaro. Shugaban Amurka Barack Obama ya miƙa ta'aziyyar sa a madadin Amurka ga Prime Minister ƙasar. Wata sanarwa daga fadar White House ta ce shugaba Obama ya bayyana matukar alhini da juyayin sa kan aukuwar wannan al'amari. Daga nan ya bai hukumomin ƙasar tabbacin cewa Amurka tana tare da al'ummar Turkiya a fafatawa da gwamnatin jama'ar ƙasar suke yi kan ta'addanci. Rasha ta ce ta zafafa kai hare-hare kan muradun kungiyar ISIS a Siriya a cigaba da goyon baya da take baiwa dakarun kasar waɗanda suke kwace ƙauyuka biyu a arewacin birnin Hama daga ranar Juma'a. Wani kakakin ma'aikatar tsaron Rasha, Igor Konashenkov, a yayin da yake magana da kafofin yaɗa labaran kasar wato na Rashin a jiya Asabar, ya danganta ƙarin farmaki da Rashin take kaiwa kan abin da ya kira gagarumin ƙarin bayanai kan muradun ISIS da suka gano ta wajen amfani da jiragen leƙen asiri daga sararin samaniya. A nan birnin Washington, manyan jami'an tsaron Amurka sun tattauna ta hanyar bidiyo da takwarorinsu na kasar Rasha a zaman wani ɓangare na ƙoƙarin tabbatar da ba a samu damuwa ba a sararin samaniyar Siriya da ke ƙara ƙaruwa da jiragen yaƙi. Kakakin ma'aikatar tsaron Amurka Peter Cook ya kira tattaunawar a zaman mai tasiri wadda ya ce aka fi mai da hankali baki ɗaya kan matakan tabbatar da sojojin suna gudanar da aikinsu ba tare da an samu damuwa ba. Takwarorinsu na Rasha ma sun bayyana shawarwarin a zaman masu ma'ana. Jami'an Amurka sun soki Rasha sosai bayan da Moscow ta ba da sanarwa wadda ba shi da cikakken bayani ranar 30 ga watan Satumba sa'a ɗaya kamin ta kaddamar da harin farko a Siriya da zummar mara shugaba Assad baya. Amurkan na cewa hakan bai daidai ba. Moscow tana ikirarin cewa tana auna hare-harenta ne kan kungiyar mayakan ISIS, amma kungiyoyin ƴan tawaye da suke ƙasa suka ce farmakin da Rasha take kaiwa tana aunawa ne a wurare da babu ma wannan kungiya baki ɗaya. Hukumomi a ƙasar Chadi sun ce an kashe akalla mutane 33 lokacin da wasu mata biyar ƴan ƙunar baƙin wake suka kai hari kan akalla wurare biyu. Harin ya ritsa da ƴan ƙasar ne da kuma ƴan gudun hijira. Ba tare da wani ɓata lokaci ba, ƴan sanda sun dangana harin da aka kai kan garin da ake kira Baga Sola kan Boko Haram. Hukumomin kiwon lafiya da ƴan sanda sun ce aƙalla wasu mutane 50 kuma sun samu raunuka a ciki da kewayen garin da ake kan gaɓar tafkin Chadi. Wani afisan sojin kasar ta Chadi General Banyan Kosinga ya ce an auna ɗaya daga cikin hare-haren ne kan wata kasuwa yayin da biyun kuma aka kai su kan wasu sansanonin ƴan gudun hijira guda biyu da suke bayan garin na Bagasola. Ko a makon jiya hukumomin kasar sun ce mayakan Boko Haram sun kara da sojojin kasar kusa da tafkin Chadi. Wata majiyar soji ta ce sojojin kasar 11 suka kwanta dama yayin da aka kashe ƴan Boko Haram 17 a waccar arangamar. Kasar Chadi tana daga cikin kasashe da suka ba da gudumar sojoji a rundunar taron dangi ta yanki da aka kafa da zummar yaki da Boko Haram wacce hare-harenta a shekarun baya-bayan suka bazu daga inda aka kafa ta arewa maso gabashin Najeriya zuwa kasashen Chadi da Kamaru da kuma Niger. A halin da ake ce kuma mun samu labarin cewa wani jirgin yakin sojan Najeriya yayi hadari a jihar Adamawa. Wakilin sashin Hausa Ibrahim Abdulaziz wanda ya aika mana da wannan bayani ya ce zuwa yanzu dai babu wani karin bayani da aka samu daga hukumomin kasar kan musabbabin hadarin ko da kuma ko waɗanda suke cikin jirgin sun kubuta. Amurka za ta biya diya ga iyalan waɗanda suka mutu ko suka jikkata sakamakon harin da ta kai bisa kuskure kan asibitin da ƙungiyar likitoci da ake kira Doctors Without Borders take gudanarwa a birnin Kunduz a ƙasar Afghanistan cikin makon jiya. Kakakin ma'aikatar tsaron Amurka Peter Cook ya faɗa jiya a sabar cewa har yanzu ba a tantance yawan kuɗaɗen da Amurkan za ta biya ba. Duk da haka ya ce diyar farar hula da suka jikkata waɗanda ba ƴan gwagwarmaya ba ne za a su samu da kuma iyalan farar hula da suka halaka waɗanda su ma ba ƴan gwagwarmaya ba. Ƙungiyar ta Doctors Without Borders ta ce farmakin da jiragen yaƙin Amurkan ta kai ya kashe marasa lafiya 10 da ma'aikatan kiwon lafiya waɗanda suke tare da ƙungiyar su 12. Ƙungiyar mai aikin jinƙai ta faɗa ranar Alhamis cewa har yanzu akwai mutane 33 waɗanda har yanzu ba san inda suke ba, cikinsu har da marasa lafiya 9 da kuma ma'aikata 24. Ƙungiyar ta likitoci da ake kira na gari na kowa ta dakatar da ayyukanta a Kunduz tun bayan harin da Amurkan ta kai makon jiya, kuma ta buƙaci a kafa kwamitin bincike mai zaman kansa domin gano abin da ya faru ƙarƙashin dokoki ko sharuɗɗan yaƙi da ake kira yarjejeniya ta Geneva. Ta ce binciken da Amurka da Afghanistan da ƙungiyar NATO suke shirin gudanarwa ba zai wadatar ba, kuma tana mai ikirarin cewa ana iya kallon harin ma a zaman laifin yaƙi. To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Dubun dubatan mutane ne suka yi gangami jiya a sabar a birnin Berlin domin nuna adawa da sabuwar yarjejeniyar cinikayya da ƙungiyar tarayyar Turai da Amurka suka ƙulla. ‘Yan sanda a birnin Berlin sun ce kimanin mutane 100,000 ne suka fito domin wannan zanga-zanga, amma wanda suka shirya taron suna ikirarin cewa mutane 150,000 ne suka fito domin adawa da yarjejeniyar da ake kira TPP a taƙaice. Jamus ce ta matsa lamba a ƙullar yarjejeniyar tana mai cewa hakan zai bunƙasa tattalin arzikin duniya kuma ya bada dama ga ƙanana da kuma matsakaitun masana'antu damar su yi gogayya a kasuwannin duniya. Bugu da ƙari, daidaiton zai rage tsoma hannun gwamnati kan harkar kasuwanci. Sai dai masu adawa da yarjejeniyar suna zargin an gudanar da shawarwarin cikin sirri, kuma suna fargabar yarjejeniyar za ta danƙa manyan kamfanonin duniya iko waɗanda ba za su yi la'akari da muradun ma'aikata da kuma sauran jama'a ba. Tun a shekara ta 2013 ne ƙungiyar tarayyar Turai da Amurka suke gudanar da shawarwari domin ƙulla yarjejeniyar, kuma masu goyon bayan shirin suka ce yanzu yarjejeniyar za ta zabura ganin Amurka da Japan da wasu ƙasashe da yankin Pacific sun cimma wasu matsaya na daban da Amurka kan burin cinikayya. Dubban mutane ne ɗauke da tutoci kuma suna riƙe da wasu alamomi suka hallara a dandalin taro da ke nan birnin Washington jiya Asabar domin cikar shekaru 20 da gangamin farko da shugaban ƙungiyar Nation of Islam Louis Farrakhan ya shirya da aka laƙaba suna macin da mutane miliyan 1 suka shiga ko suka hallara. ‘Yan tireda suna tallar singiletoci da alamomi yayin da gungun jama'a suke bi ta cikin shingaye da jami'an tsaro suka kafa domin shiga inda ake taron da aka raɗa a takin a yi adalci. Ko kuma shugaban ƙungiyar Louis Farrakhan ya yi kira ga karfatar Amurka maza da mata su nisanci tashi-tashin hankula tsakaninsu da kuma kaucewa amfani da kalamai ko lafuzza marasa daɗi ga juna. Hakanan Mr. Farrakhan ya yi magana kan butun zub da ciki, yana mai cewa jikinki ne kina iya yin duk yadda kike so, amma fa ya ce zai kasance abin bakin ciki idan aka zub da cikin mutum ko mutuniya da za ta girma ta zama hatsi a fuskar kimiyya ko kuma shugaban al'umma.
BOA Labarin duniya kenan kuwa gama saurara. Daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, bari mu koma gefe mu bar ku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirin sa na zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Idan dai masu saurare na biye da mu, kwanan baya mun leka kasar Tanzania wanda take haramun gudanar da zabe a cikin wannan watan. Yau kuma saura sati biyu ya rage ai wannan zaben. Don haka mun saki tuntuban shugaban hukumar zaben kasar, wato mai shari'a Damian Labuba, domin jin shin ina batun shirye-shiryen zaben kasar ya kwana ne. Abokin aikinmu na sashen Turanci Peter Clotty kuma ya tattauna da Damian Labuba kamar haka, inda ya tambaye shi menene ya tattauna da shugabannin siyasan kasar a ganawar da suka yi kwanan nan. Ga kuma bayanin da yake mu Peter din.
So I cited the particular clause of the guidelines, clause 2, subclause 2, which forbids use of religion, tribalism.
Bashaka, a taron sun amince da sharuɗan dokokin ne, wanda kuma kowanne ya jaddada cewa zai bi shi sau da kafa. Ni kuma sai na ƙara karanto musu dokokin da suka yi hani da amfani da addini, ƙabilanci ko kuma ɓangaranci. Na ce da su waɗannan suna cikin manya-manyan dokokin zaɓe. Na ja musu kunne cewa wanda ya saba to fa ya kwana da sanin cewa hukumar za ta dauki matakin ba sani ba sabo, wanda kuma ɗaya daga cikin abin da hukumar za ta iya yi shine ta hana ka tsayawa takara ko kuma hana ka zabi kuma tana isa a kulle ka.
To yanzu dai ka ga yadda campaign ke tafiya kuma kana ganin takun kowannen su, wani shawara zaka basu?
Well, so far from the time the campaign started on 22nd August on the main they have been peaceful.
To daga lokacin da aka fara campaign din ranar 22 ga watan Agusta, kawai yanzu da muke magana da kai dai komai na tafiya daidai, ba wata matsala, ba wanda ya kauce, domin ko ba wata barkewar tarzoma ko kuma wani abu mai kama da haka. A gaskiya ina alfahari da abin da ke kasa yanzu, sai dai kuma ka san ba dan rasa irin rudanin siyasa nan da can. Amma idan ka cire wannan ba wani abu mai kama da rigima.
Idan na fahimce ka, kana nufin idan komai ya tafi haka ana sa ran zabe zai kyau kenan?
But on that one everybody is underscoring the need, the importance of maintaining law and order, peace during the campaign.
Kwarai domin kowannen su ya amince da cewa akwai buƙatar a samar da zaman lafiya a lokacin zabe, domin ko wanda bai yi hakan ba ya san cewa idan ta kai ta kawo shine zai kwana ciki. Shi sa kowa ke fatan ganin an ƙara campaign lafiya wanda za a rufe da jefa ƙuri'a.
To Labuba, da zuka yi magana akan addini, ko akwai wata rawa da shugabannin addini za su taka domin ganin kun samu zabe sahihi a kasar?
No, all over the country. For example, on 14th and on 17th I'm invited by religious leaders, bishops, some of the Muslim leaders, sheikhs, to go and address them, but the theme is peace and security.
So sai kuwa domin ranar 14 da 17 ga watan nan da muke ciki, shugabannin addinin Kirista da na Musulmi har ma da jami'an tsaro sun gayyace ni domin na yi musu jawabi. Sai kuma ranar 14 da 15 za a yi taron karawa juna sani game da harkokin zabe, wanda mataimakin shugaban kasa ne zai bude shi, wanda zai hada da shugabannin addini da na siyasa. Don haka kusan daukacin ɗan kasar kowa na fatan ya ga cewa zaben an yi shi cikin kwanciyar hankali da lumana.
Wani batu shine yaya shirye-shiryen waɗanda za su zo sa ido kan wannan zabe daga sassan duniya daban-daban, ina shirin su ya kwana?
Actually the procedure is very simple. You apply for accreditation through the Ministry of Foreign Affairs and they will come to us. In fact, so far we have started accrediting such a number of international and local observers.
Ba matsala, wanda ko duke so shine ne mutakaddar izini ta hannun ministan harkokin waje domin samun damar shigowa kasar ya sa ido. Yanzu haka an yi nisa da wannan shirin ko da kuwa nan cikin gida da ma waje. Idan ban manta ba, har ministan ya ba da sanarwa game da wannan batu.
To kafin mu sallama ga wani batu, an ce wani kamfani ne na Afirka ya samu aikin buga muku takardun jefa ƙuri'a. Me zaka ce game da wannan batu?
Well, the printing of the ballot papers, as before, we have contracted with an international organization or company through the tender process, where you have the tender board according to the public procurement act or law, and that's the organization that has won the tender.
Batun takardun jefa ƙuri'a ba shakka mun bai ma wani kamfanin kasar waje wannan aikin, kuma yanzu haka yana kan aiki. Abu Sa'id da muka tsara muna sa ran su kammala ana dab da lokacin da za a fara jefa kuri'a amma ba zan ce maka ga ranar ba kuma baya ga katin jefa kuri'ar kusan duk wani abu da muke bukata yana hannunmu abinda kawai ya rage shine mu kammala tsara yadda zamu kai su wuraren da suka dace iyakar abinda zan iya ce maka kenan
to ne sako kake da shi ga ayin kasar ta Tanzania ganin kuna dab da fara wannan zaben
well my message of plea to them is that first they should look forward to the 25th of October on our part we are getting ready
kira na da kuma sako na shine su sa ran cewa ranar 25 ga wannan watan da muke ciki za a samar da zabe na gari sahihi kuma karbabbe a bangaren mu kusan mun kammala shirin da ya kamata a ce mun su kuma su jefa kuri'a su kwana cikin shirin jefa kuri'ar su
to ina gaskiya cewa zaben da ya gabata jama'a ba su fito sosai ba idan har gaskiya ne akwai wani abu da kuke yi ko kuma za ku yi domin a samu canji
at the last election 2010 the voter turnout was very low we registered 20 million but those who voted were less than 10 million
eh ba shakka zaben da ya gabata na shekarar 2010 mutane ba su fito ba sosai wanda kuma mun yi wa mutane har miliyan 20 register amma waɗanda suka jefa kuri'ar ba su kai miliyan 10 ba don haka kidan da zan yi mutanen Tanzania shine su daure su fito kwansa da kwarkwatar su domin jefa kuri'ar su ya
talaka kabar kuka kuri'ar kadancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka
talaka kabar kuka kuri'ar kadancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka talaka kabar kuka kuri'ar kadancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka
a can kasar Burkina Faso kuma dama yau dinnan ne aka shirya za a gudanar da zaben da zai kafa sabuwar gwamnati bayan sun saukar da shugaba Blaise Compaoré amma kuma sai ga sojoji sun yi yunkurin kifar da gwamnatin rikon kwarya abin da ya kawo cikas game da wannan zaben kamar yadda wani dan kasar Muhammad Kabir ya sheda mini a zantawar da nayi da shi kuma na fara tambayar sa ne ina batun zaben ya kwana ne
to abin da aka shirya da shi na amma wannan magana ita wace ba mu yi ta ba mu tabbata shi zai zaben
me yasa kake jin cewa ba za a yi zaben ba kamar wannan irin rudun
inda a sai ka shiga ne zai ka san mutane ɗan ƙasa Russia aka kwai kwari 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 suka hatala da karatu da sojoji duk da kike ka kace ba ka sojoji to kin shi ba ma ba to mutum zai yi kiba yanzu sai haka yi miki zuwa cikin kafa tukunna
to amma ba sojojin sun ba da kai bori ya hau ba sun an mai da shi shugaba Michael Kafando kan karagan mulki
ke ne an mai da shi kuma Michael Kafando da ya shi da prime minister da gwamnati ci baki daya amma hankali da kwanta ba
to ai sojojin sun ba da kai bori ya hau ba da man su ne suke matsar
eh to ai kaga ba mu da kampai ba kada mu da kampai ne sai ne suke wannan jimi yanzu komai ya kai kwata kwata mun da mun ji dadi muna murna wallahi mun ji dadi komai ya zo karshe sojojin suka ba kai da abun da take da kaza a tsakanin Najeriya ka aiko wanda motoci manya manya ko police force nan su 20 ta ba hukumar zabi aka yaba ana murna komai ya ce sojojin suka zo
da yanzu yaushe kake ganin za a taru da wannan magana za kake ganin za a yi wannan zaben to
sai kuma an dawo shi tare da ministoci ji abin da kin dai
so magana yau a yi zabe yau Lahadi ba bat nan ke
a tafiyin shade da wata babu shi
to ya ƴan kasan ke cewa menene kake ganin ra'ayin kasan me suke cewa game da wannan al'amari
shi har yanzu da kallon za a yi musoji har yanzu a inda ake kowa zai ci baki da sojojin a ciki daya mu ne ƴan kasuwa wanda ke wuce kowa magana sirri Allah yake
to ma Alhaji Kabir ɗaya daga cikin dalilan da suka baya shine cewa an ki barin wasu shiga cikin zaben kana ganin har da su ma za su bakin cikin wannan lamari da ake ciki tunda ba a bari sun shiga
zaben ba ba za a yadda ga Alhaji mutane suka fito da ransu suka fito hanya ko koyar gwamnati suka koyar gwamnati ta tafi ya za a koyar gwamnati shugaba ya gudu ta kasa sannan mutane su dawo su aje takara ai ba za su rasa jam'iyyar ba jam'iyyar na nan da ranta sai aka su kawo wasu mutane ba su rai suka su ba su da su sai suna suke nema sai yi mutane sai sun ga da a koya doran amma majalisa sannan kuma a sake a murdo annan mutane wannan guri kaga inda matsalar take kenan sojan mangan da ya kawo ba su da hujja dan matashi na dan majalisa ta dawo ta takara ta ba an ta takara ta kuma kotu kulice ta ce to
to da ai sun so a mai nadi ne ba zaben ba kenan
na'am abinda kai aka ce kotu kulice ce mutane da ake mai mulki sun ce ba su salon mulkin da aka yi da shekara 27 da ya wuce yanzu kuma a kowa kuma ne mulkin da yi ba amma da yake kina garanta in kina so ta kawo sabon mutane take sabon da suke ce fasu da yayin su wannan ba
to yanzu ba rana kenan wannan zabe
eh gaskiya ne ba ita rana ba
to ma saware yau kuma nan shirin zai diga aya amma dan Ibrahim Jarmai Mahmud Lalo da Julie Gresham wadda ta bada umarni kuma ta daidaita sautin shirin da ma duk waɗanda aka ji muryoyinsu ni madugon shirin Ladan Ibrahim Awake cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman.
Yau watanni shida kenan tun bayan da shugaban kungiyar Boko Haram Abubakar Shekau ya yi mubaya'a ga kungiyar ISIS da ke tada ƙayar baya a yankin gabas tsakiya. Kuma rahotanni sun nuna cewa tun a lokacin kungiyar ta ISIS ta amince da wannan mubaya'a. Wannan lamari dai ya ji hankulan kasashen duniya da dama har da na masana harkar tsaro. Shin yaya alakar waɗannan kungiyoyi take a yau? Shin sukan tuntuɓi junansu? Tambayar kenan da na farawa Dr. Bawa Abdullahi Wasi ƙwararre a fannin tsaro.
Na farin farko zan tabbatar maka ba a samu ko wani alaka ba, farfaganda ce ta waɗanda hankalinsu ya riga ya kushe daga jikinsu. Tunda yake zamani ne na na'ura wannan sanar ma wannan wance sanar ma wannan so abubuwan da ya sa kenan kake ji ake kiran sunan ai amma zancen tana da alaka da su zan tabbatar maka 100% inda tana da su ina ɗaya daga cikin 100 na farko da za su tabbatar da wannan sanar da su kuma abubuwan da ake gani yanzu kamar kike yi a kuku ne ya rage masu magana sukan ce idan ka kashe maciji baka cire kansa ba to har yanzu fa baka da bacci na kwanciyar hankali yanzu abu ɗaya da muka samu shine shugaban kasa wanda zai tabbatar ko kai aiki a baka hakinka ko ka bar aiki dan dole
amma kuma doctor menene yasa ake samun ƙarin har-haren a ƴan kwanakin nan
na yi imani da Allah shugaban sojojin kasa na Najeriya nan mutum ne wanda ya san abin da yake yi to akwai baraguribai a cikin komandojin soja waɗanda suke nan sun riga sun ci waɗancan kuɗin haram na haramtacciyar gwamnatin nan yana cikin su kuma waɗanda dama suke sa ake ta wannan abubuwan da ake kira Boko Haram din nan har yanzu fa ba a karbi kashi ɗaya daga kashi 100 na kuɗin jama'a wanda yake hannunsu ba na tabbatar za a karba to waɗannan abubuwa shine yanzu kake gani suke so su tada kaini tunda an shiga da dangadan za a yi bincike za a tsamo gaskiya za a raba shi da rashin gaskiya za a karbi dukiyar jama'a don a yi ma jama'a aiki to dalilan da waɗannan abubuwan suke faruwa dama can don wannan ai aka shishi da irin waɗannan abubuwa
to na yi ta kokarin jin ta bakin masu magana da yawun sojojin Najeriya amma lamarin ya ci tura to ƙasar Chad ma na daga cikin ƙasashen da wannan matsala ta tsaro ta shafa kasancewar ta makwabciya ga Najeriya kuma tana da dakaru a randuna ta musamman da aka kafa domin yaki da kungiyar Boko Haram. Malam Sanusi Muktar dan jarida ne da ke aiki a birnin Njamena na kuma tambaye shi yadda yake kallon ikrarin da kungiyar ta Boko Haram ke yi na cewa ita reshen kungiyar ISIS ce a yammacin Afirka.
Eh to a gaskiya in kana son abin in ba kaman wayanda suka dan yi karatu ba haka suka san cewa akwai Al-Shabab akwai ISIS akwai abin nan gaskiya mutane ba su san cewa ma akwai wasu kungiyoyi haka na ta da kai baya ba in ba kaman Boko Haram da yake ta zo kusa-kusa tun daga makotan mu har yanzu ma suka zo cikin kasar nan.
Ya zuwa yanzu Chad na ɗaya daga cikin ƙasashen da suka haɗa dakarunsu da sauran ƙasashen da ke yankin tafkin Chad wajen yakar wannan matsala ta Boko Haram. Shin irin bayanan da mutane suke a nan Chad suna cewa ne ana samun sauyi ko ko dai har yanzu ana gidan jiya?
Gaskiya babu wani sauyi saboda kaga gaskiya haɗin gwiwa wannan rundunar da aka kafa har yanzu tana jiyan kafa. Har yanzu mutane suna korafin su ga cewar ba hayil ba ta ɗauka komai ba kana ji kwana-kwanan nan ma aka zo aka kawo hari wannan mutanen Boko Haram ko kuma mutanen ta Islami a Afirka ta yamma wanda ya kamar da suke giran kansu a yanzu kwana-kwanan nan suka kawo hari har suka kashe sojojin Chadi wajen 12 a bangaren Lakshad kusa da iyaka da Najeriya saboda haka gaskiya wannan yaki da ake cewa na yi da su har yanzu mutane ba su gani a ƙasa ba.
To ƙasar Kamar ma na daga cikin ƙasashen da ke fama da har-haren na Boko Haram. Indin zaka matasa suka farga ta hanyar yin gadin makarantu a yankin Kwalfata domin dakile har-haren. Kamar yadda wakilin muryar Amurka Muhammad Awal Garba ya yi komana a wannan takaitaccen rahoto.
Da makaranta da jama'an garin Kwalfata sun dauki matakan tsaro a garin nasu. Iyayen dalibai da malaman makarantun suna zaune ne cikin tsoro da dumauta domin kar ƴan kungiyar nan ta Boko Haram su kawo musu hari. Da duk wannan hali da jama'an garin suke ciki dai, ƴan makarantun suka ce dole ne su je makarantun nasu domin koyo ilimi. Shi ma yariman garin na garin Kwalfata yace,
"On s'est organisé la population de Kwalfata en formant
da su da matasan garin nasu sun tsaya domin su ga cewa sun kare birnin nasu. Yanzu dai matasan garin na Kwalfata sun hada kawunansu domin gani ba wanda ya kutso musu na bata musu garin nasu. Wani malamin makaranta ya ce, "Duk makarantun an ba su tsaro na musamman domin kare almajiransu. Ga dukkan alamu dai ta ko ina ka duba sai matasa kake gani da adduna da takuba da kibiyoyi da kwari da baka suna ikirarin na gamawa da ƴan kungiyar ta Boko Haram. Amma kuma menene yanzu arewacin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru kowa ya farka daga barci."
To yayin da matasa a ƙasashen da ke fama da matsalar rashin tsaro ke ɗaukan makamai waɗanda mafi yawan su na gargajiya ne, rotani da dama na nuni da cewa makaman da ƴan kungiyar ta Boko Haram ke ɗauke da su makamai ne na zamani waɗanda kuma ake amfani da su a yanzu. Sai dai a lokuta da dama akan alakanta rikice-rikicen ƙasashe irin su Libya da ke fama da tarzoman siyasa wajen samar da hanyar kwararra waɗannan makamai na zamani. Na tambayi Sanusi Muktar, ɗan jarida a ƙasar Chadi, yadda yake kallon wannan batu.
A kwarai-kwarai kaga faɗan da aka yi a Libya da wanda aka tafi Mali din nan aka yi duka, musamman ma faɗan da aka yi a Libya ya sa masu makamai sun kwararo da yawa sun zo sun shigo, ko kuma bangaren Sudan ta san ana yaƙi-yaƙi a bangaren Darfur. Shi ma wannan yaƙi-yaƙin da aka yi a ƙasashe a ƙasar Sudan ne, shi ma ya samu cewar wato makamai sun kwararo sun shi, wanda ke da an samu ana akwai bayanan da suke nuna cewar da wayannan makaman ne ake aikawa su wayannan ƴan Boko Haram.
To idan Allah ya kai mu a shirinmu na gaba, za mu koma ga Dr. Abdullahi Wasi, inda zai mana tsokaci kan yadda yake kallon ikirarin da ƙungiyar Boko Haram ke yi a matsayin rashin ISIS a yammacin Afirka. Duk da cewa a bayanin da ya mana a farko ya ce babu wata alaka tsakanin ƙungiyoyin biyu, sannan za mu tuntuɓi masu magana da yawun sojin Najeriya domin mu ji nasu ɓangaren a yakin da ake yi da ƙungiyar ta Boko Haram.
Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kafin murfe shirin namu na yanzu, bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya.
Adadin mutane da suka halaka sakamakon tagwayen bama-bamai da suka tashi a wani gangamin neman zaman lafiya a birnin Ankara, babban birnin ƙasar Turkiya, ya haura zuwa 95, wasu kusan metan kuma sun jikkata. A daren jiya ne gwamnatin ƙasar ta bayyana cewa wannan adadi ya ƙaru. Fashe-fashen sun auku ne kusa da wata ƙofar fita daga tashar Dogo, inda aka yi gangami da ƙungiyoyin ƙwadago da kuma na fararen hula suka shirya domin samun zaman lafiya a ƙasar. Rasha ta ce ta zafafa kai hare-hare kan muradin ƙungiyar ISIS a Siriya, ci gaba da goyon baya da take bai wa dakarun Siriya waɗanda suka ƙwace ƙauyuka guda biyu a arewacin birnin Hama daga ranar Juma'a. Wani kakakin ma'aikatar tsaron Rasha, Igor Konashenkov, a yayin da yake magana da kafofin yaɗa labaran ƙasar Rasha jiya Asabar, ya danganta ƙarin farmaki da Rasha take kaiwa kan abin da ya kira gagarumin ƙarin bayanai kan muradin ISIS da suka gano ta wajen amfani da jiragen leƙen asiri daga sararin samaniya. Hukumomi a ƙasar Chad kuma sun ce an kashe aƙalla mutane 33 lokacin da wasu mata 5 ƴan ƙunar baƙin wake suka kai hari kan aƙalla wurare 2. Harin ya ritsa da ƴan ƙasar ne da kuma ƴan gudun hijira. Ba tare da wani ɓata lokaci ba, jami'an ƙasar sun danganta harin da ƙungiyar Boko Haram.
Da taƙaitattun labaran duniya muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma can an jima da hantsi, za mu dawo da wani sabon shiri kuma lokacin da za ku ji shirin Nagari na Kowa da Sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki na anan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa mu huta lafiya. Assalamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.